وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم
السلام
ورحمه الله. بركه ملاكي سادوا ولن نمشي من البركه لرانا الجمعه a wannan masallaci mai tarin albarka na Usman ibn Affan a nan gadan kai cikin garin Kano a yau 18 ga Al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1332 wanda kuma yazo daidai da 24 ga watan 12 miladiyya 2010 a wannan sarki namu na mako inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda a yau ان شاء الله ذا مشهد تفسير سورة الانفطار بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا السماء وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار wannan sura kusan shine wannan sura shine sunan da aka fi sani da ita a cikin al-masahif da kuma littafan tafsiri da littafan hadisi, duk da cewa ya zo a cikin sahih al-bukhari yayi mata babi da cewa suratu idha as-sama'u fatara, kuma wannan sura kamar da muka faɗa a sura da ta gabata suratu takwir annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa duk wanda yake farin cikin yaga al-qiyama ka'anna an yara yawm al-qiyama man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyama ka'annahu ra'yu al-'ayn falyaqra idha ash-shamsu kuwirat idha as-sama'u qatarat wa idha as-sama'u shaqqat. Wanda duk yake sha'awa yaga al-qiyama kamar ga tanan ra'ayin aini, to ya karanta wadannan surori guda uku, suratu idha ash-shamsu kuwirat da kuma suratu idha as-sama'u fatarat da kuma surar idha as-sama'u shaqqat. Wannan sura sura ce makkiya, sannan ayoyinta shakara ne. Bayan wannan ajerin gwanan saukar surori na Al-Qur'ani, wannan sura ita ce ta 82 ta sauka bayan saukar suratul Naziat kafin saukar suratul Inshiqaq. Kuma abinda wannan sura take karantarwa shine irin abinda sauran surori ire-irenta da suke cikin wannan juz'i suke karantarwa, wato tabbatar da yiwuwar tashin alkiyama, abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fama da kafirai a kansa kafin ya hijira zuwa Madina. Tabbatar da yiwuwar tashin alkiyama, yiwuwar dawo da mutum zuwa rayuwa bayan mutuwa, sannan kuma hisabi, sannan aljanna da wuta. Wanda wannan shi ne al'amarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fama da Quraishawa a kan su yadda akwai wannan, su kuma suka ki yadda. Wanda wannan ya sa suka karyata ba'i sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka ce ba su yadda ma wa'ayi ake yi masa ba, ba su yadda Annabi ba ne, ba su yadda Al-Qur'ani gaskiya ba ne, haka da abin da ake gaya musu ba su yadda da shi ba. To waɗannan surori kamar da muka ce shi wato wannan juz'i na juz'u amma kusan idan ko kula wannan shi ne abin da ya mubarak ƙarfi a kansa, don yawanci surorinsa surori ne wanda suke makkiya. Kuma wannan al'amari ko wannan batu shi ne batun da ya fi yawa a cikinsa. a wannan sura ubangiji madaukakin sarki ya ambato irin alamomin da suke da za su wakana kafin tashin alkiyama alamomin da za su wakana kafin tashin alkiyama kamar yadda ya ambato su a cikin sura da ta gabata suratul takwir sai da idan ka kula cewa a suratul takwir an fadada wato bayanin waɗannan alamomi sama da yadda aka ambace su anan an ambace su a takaice amma a can an fadada batun su sama da haka ubangiji madaukakin sarki ya faɗo waɗannan alamomi sannan kuma ya yi jan kunne ga waɗanda suke kafirta da Allah madaukakin sarki suke kafirta da ranar kiyama ta hanyar jawo hankalinsu zuwa ga wasu abubuwan da idan sun yi la'akari da su za su faɗaku su dawo hayyacinsu su yi imani da Allah su yi imani da ranar kiyama sannan ubangiji ya faɗi abin da zai wakana a wannan rana ta yadda mutane za su kasu gida biyu da 'yan aljanna da 'yan wuta da babu kuma kaso na uku in ba dai ɗan aljanna ba sai ɗan wuta haka mutane za su kasance fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ubangiji ya ce bismillahir rahmanir rahim idza as-sama'u fatarat idan sama ta tsage wa idza al-kawakib intasarat kuma idan taurari suka tarwatse wa idza al-biharu fujjirat kuma idan tekuna fujjirat aka harhaɗe su ko kuma aka cika su suka yi ambaliya wa idza al-quburu bu'thirat kuma idan kaburbura aka bibbirkita su alimat nafsun ma qaddamat wa akharat to kowace rai ta san abinda ta gabatar da abinda ta jinkirtar ya ayyuhal insanu ya kai wannan mutum ma gharraka bi rabbikal karim menene ya rude ka dangane da ubangijin ka mai karamci allazi khalaqaka wa sawwaka fasawwaka sa'annan ya daidaita ka ko ya daidaita halittarka fa'adalaka sa'annan ya miƙar da kai fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak cikin kowace irin sura ya ga dama sai ya halaka ubangiji madaukakin sarki ya buɗe surar da ambaton wasu alamomi waɗanda za su wakana gabanin wato tashin alkiyama waɗanda in suka zo suna nuna cewa shikinin rayuwar duniya ta ƙare yadda ubangiji zai kawo canji na gaba ɗaya juyi na gaba ɗaya sannan kuma wannan juyi yana tattare da ban tsoro sannan kuma yana tattare da tabbatarwar dan adam ajizancinsa sannan kuma yana tattare da tabbatarwar dan adam cewa babu wani abin da za ka rike ba Allah ba kuma ya amfane ka domin mafi girman halittu da dan adam yake gani su ne waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa a cikin wannan sura wato sama da taurari da teku da sauran abubuwan da suka yi kama da waɗannan abubuwa ne manya da ɗan adam yake ganin su kuma ya yarda cewa sun fi ƙarfinsa kuma ya yarda cewa akwai wata gagarumar ƙudura tattare da su to amma akwai wani lokaci da zai zo ubangiji madaukakin sarki zai tarwatsa waɗannan abubuwa ya tarwatsa sama ya tsattsage ta sannan ya tarwatsa taurari sannan wannan tekuna da muke gani su ma al'amarinsu ya canza wanda wannan zai tabbatar da ɗan adam cewa to fa babu mafaka sai wajen ubangiji lokacin da ɗan adam zai ce aidal mafar ina za a gudu a sha babu inda za a sha tun daga waɗannan manyan halittu da yake gani shekara da shekaru ba su taɓa samun irin wannan canji ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da sun tarwatsa to idan har haka ta faru gare su kaga daga ɗan adam zai fahimci cewa shi ba komai kowa ba ne kuma wannan abin da zai faru zai cika zuciyar ɗan adam da tsoro sannan kuma zai fahimci cewa bauta ma wani abu ba Allah ba shirme ne domin ga wannan halittu manya-manya yau ga yadda suka zama Allah ce idza sama'un faqarat idan sama ta tsage in faqarat ay in shaqqat kamar yadda Allah ya faɗa a surar da take gaba idza sama'un shaqqat idan sama ta tsage ko ubangiji madaukakin sarki yana cewa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzila al mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsage da girgije sannan a saukar da mala'iku saukarwa ta bayyane shi yasa wasu malamai suka ce dalilin tsagewar ta anan shine dan mala'iku su zama suna ta fitowa suna sauka wannan shine abinda ubangiji ya fada a wasu a wani gurin ya kirawo shi tafrij wato wa ila sama'u furijat idan sama aka bubbude ta fakanat abwaaba a suratul naba ta zama kofofi ta ko ina mala'ikuna ke tuwa wasu malamai suka ce za su tsatsage saboda haibar ubangiji saboda tsoron ubangiji da kurjininsa wannan zai sa ta tsatsage sannan wa idan kawakibun tatarat idan taurari suka tarwace ai ta safafa suka rika zubowa kamar da aka fasa buhun gero ko na shinkafa sai zaka ƴaƴan abinda yake na shinkafa din ko gero yake cikin buhun yana tarwace yana wawwatsuwa to haka nan taurari za su tarwace su wawwace wanda shi ma wannan ba karamin abu bane dan adam zai gani a wannan lokaci idan ana kiyasta kowane tauraro da cewa wani halitta ne babba wani yayi duniyar nan wani yayi ninka duniyar nan to a ce a kowane lokaci da duk za su tarwace ne su wawwace su yi ta faduwa babu shakka wannan abu yana zai cika zuciyar dan adam da tsoro sannan wa idan biharu hujjirat idan tekuna hujjirat malamai sun fassara kalmar hujjirat da ma'anoni daban-daban wasu suka ce hujjirat ai faddara Allah ba'dha fi ba'd ubangiji ya hahade su wato shamakin da yake tsakanin teku da teku a dalilin tsatsagewar kasa da rushewar tsarin da duniya take tafiya a kansa duk tekuna suka haɗe kaga babu shakka dan adam ya shiga wani hali a ce duk teku kowanne ya haɗe dan uwansa wasu malamai sun fassara at-tafjir anan da cewa ana nufin hahade su guri guda to su tsage ko kuma a hujjirat shamakin da yake tsakanin ruwan zartsi da ruwan daɗi ubangiji ya kawar da shi na daɗi ya haɗe da na zartsi kamar yadda ubangiji yake cewa marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yaqiyan a yanzu a yadda tsarin yake kuma dan adam yana gani gashi nan ubangiji ya hada wato teku guda biyu akwai ruwan zarti akwai kuma wanda yake na dadi a ganin ido yana haduwa a ganinka na ido haka ka ji zaka yana haduwa amma bainahuma barzakhun akwai shamaki tsakanin su layin biyan daya ba ya shiga daya to indan alkiyama ta zo wannan tsarin za a rusa shi sauraka da na zarti da na dadi duk su gaure duk su haɗe wasu kuma suka fassara hujjirat da cewa za a cika wannan teku a dalilin cikarsa ya rika ambaliya saboda haka kaga za a samu abinda dan adam bai taba gani ba zai zama abinda dan adam ya gani na dufana a zamanin annabi Nuhu karami ne idan aka kwatanta shi da wannan duk tekun duniya gaba ɗaya ubangiji zai cika su rika abin nan wasu kuma suka fassara hujjirat da cewa wutar da take wato ruruwa a ƙarƙashin teku domin ko bincike na zamani ya tabbatar da cewa kasan teku wuta ce take ruruwa to lokacin da ubangiji ya so wannan teku ya rika yayi ambaliya wato ubangiji zai kara rura wannan wuta dalilin ruruwar wannan wuta ruwan teku ya rika tafasa yana kan sama ya zama da ya rufe ko ina da ina to wannan duk zai iya shiga karkashin ma'anar hujjirat sannan ubangiji ce wa idal qubur bu'thirat idan kaburbura bu'thirat aka birkita su wato aka mai da sama kasa ta koma sama abubuwan da yake ciki ya fito waje don abubuwan da suke ciki aka fito da su na batattu gaba daya kamar yadda Allah yake cewa afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir shi dan adam bai sani bane idan bu'thira idan aka bubbirkito aka tattono ba fil qubur abinda yake cikin kaburra wato abinda duk yake cikin kabari a wannan lokacin duk zai fito kasa za ta fito da abinda da nauyayenta da yake cikin ta Allah yace alimat nafsun ma qaddamat wa akharat to rai za ta san abin da ta gabatar za ta san abin da ta jinkirtar wato lokacin da waɗannan abubuwa suka faru to lokaci yayi da kowace rai za ta san me kai wato wannan faruwar wadannan abubuwa alama ce da take nuna wannan lokacin yayi, ba wai ana nufin da zarar wadannan abubuwa sun faru ba shikenan dan adam sai ya san me yayi me bai yi ba, a ana nufin cewa wannan sanin da zai yi lokacin sa yayi tun daga wannan lokacin ya tabbata cewa alkiyama ta zo, kuma lokaci tunan sinili yayi yau mutum da sarai lokacin kuma da dan adam za a sanar da shi abinda ya aikata ya aikata da abinda ya jinkirta. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, za a sanar da dan adam a ranar abinda duk ya aikata da abinda ya jinkirta, kamar da ya gabata a surar da ta wuce alimat darsun ma ahdarat, kowace rai ta za ta san abinda ta hadarto da shi a wannan ranar, ayyukan da ta kaddama a nan duniya a wannan ranar za ta san wani irin aiki ta yi, kamar yadda Allah yake cewa tajidu kullu nafsin yawma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdara min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, ranar da kowace rai za ta san abinda ta aikata, za ta ga abinda ta aikata an halarto mata da shi, an kawo mata da shi alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne. Saboda haka a wannan ranar za a sanar da dan adam duk abin da ya yi, ma qaddamat abin da ta aikata wa ma akharat da wanda ba ta aikata ba, wato wasu malamai suka ce ma qaddamat ana nufin abin da ta aikata wa ma akharat da wanda ba ta aikata ba, kuma yake wajibi akan ta aikata, wato abin da ta aikata na alkhairi ko na sharri da abin da aka wajabta mata ta aikata amma ba ta aikata ba, to a ranar za ta sani. Ko kuma ma qaddamat abinda ta aikata a nan duniya wa ma akharat da abinda kuma ta jinkirtar, wato ta aikata shi a nan duniya amma kuma za ta tafi ta bar abin nan, wato ladan yana ci gaba da binta ko kuma alhaki yana ci gaba da binta, akwai wanda in kai shi a nan kai ka gama sai dai a aje shi don hisabi, akwai kuma aikin da idan kai to ko mutum ya bar duniya za a shiga fada yi masa lalen wannan aiki da lissafinsa. Saboda haka in alkhairi ya shuka ya bar sadaka jariya ko ya bar ilimi mai gudana ko ya gina masallatai misali ko makarantu to za a ci gaba da yi masa lissafin, kaga ya tafi amma ya bar abin a nan duniya yana bin ladan sa yana bin sa, ko kuma ya assasa lalata, wato ya assasa lalata kuma ya mutu bai tuba ba bai koma ga Allah ba, to wannan abin shi kaga ya jinkirtar da shi a nan duniya amma kuma a ranar zai ga sakamakon sa. Saboda haka wanda ya assasa bid'a kaga zai ta tabin sa, wanda ya assasa wani sharri ya bari ana ta ci gaba da wannan sharrin to shi ma kaga wato abin zai yi tabin sa, shi yasa wato hatsari ne a ce a rayuwarka ka faya kai wasu abubuwa da ba wato abin da yake saban Allah ne, kuma ka bar shi yana ta gudana har mutum ya mutu bai tuba ba, in mutum ya tuba to wannan ubangiji ba zai kama shi da abinda kuma wasu suka ci gaba da yadawa ba, ya fito ya nuna wa mutane cewa abu kaza da yayi gaskiya ya san ba daidai yayi ba, amma mutum misali ya assasa barna ya mutu to wannan barnan da zarar an ci gaba da yaduwa to shi ma kamashin da za a kama shi na laifi zai ci gaba da wanzuwa har ranar azabul kiyama. Da haka wasu malamai sun fassara ma qaddamat da cewa wanda ake nufi wa ma akharat cewa shi kuma ana nufin abinda ta jinkirtar da shi wato ta bar shi a nan duniya amma kuma ladan ko alhakin zai ci gaba da binta. Wasu malamai sun fassara ma qaddamat abinda ta aikata wa ma akharat shi ko abinda ta yi nufin aikatawa wato amma kuma ta samu ta aikata ba saboda wani dalili, to shi ma wannan mutum zai ga sakamakonsa. Idan mutum ya yi niyyar aikata wani abu amma saboda wani dalili ya kasa aikatawa, in alkhairi ne to ubangiji madaukakin sarki zai rubuta masa ladan wannan alkhairi duk da bai aikata ba, saboda ya yi niyya ya kudura aniya ya ci buri amma wasu dalilai suka zo suka hada shi, wasu abubuwa suka sha gaban sa suka fi karfin sa, to za a ba shi ladan kamar ya aikata ne, to ranar gobe kiyama zai gani. Ko kuma mutum ya yi niyyar aikata mummunan aiki mara kyau, wasu dalilai da suka sha karfin sa suka hana shi aikatawa, ba haka bai samu ya aikata ba, to duk da haka wannan ba zai fishe shi ba duk da bai aikata ba, tunda har ya kudura aniyar aikatawa ya yi himma na ya aikata, wasu abubuwa ne da suka sha gaban sa suka hana shi aikatawa,
wata ta'ata yake so yi amma ba za su yi ba sai yana da kuɗi saboda ka ya buga bai samu kuɗi ba don ka yi hakura to ko bai yi ba wata ta'ata tana nan a rubuce kamar yayi da gobe kiyama zai tashi kawai ya ganta gashi dai ba ta yi ba amma kuma zulubin yana kansa don abin da ya hana shi aikata kawai ya rasa kuɗin ba wai tsoron Allah ba inda tsoron Allah ne ya sa shi ya fasa aikatawa to wannan sai a rubuta masa lada kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas lada ma za a rubuta masa man habba bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutiba lahu hasanatan wanda duk ya so ya aikata aikin alkhaira mummunan aiki bai aikata ba to za a rubuta masa hasana wato kyakkyawan lada to wannan sai idan ya bari khaufan lillah
na'am
ba wai kawai kowane irin bari ba dan kakan cewa wanda yayi yayi yunkurin zai yi laifi kuma wani abu yazo ya hana shi shi ke nan kace ya je ce kutiba lahu hasana ba ba maganar hasana to barawan da ya tare gidan mutum zai masa sata mutumin ya rarrafe shi ya fi karfinsa sai ya gudu kaga adam ba ya bari bane kaufan lillah sai dai kaufan li rabbil bayt ya bari saboda ya ji tsoron mai gidan to kaga bai komawa karkashin bishiya ya ce to insha Allah dai ubangiji ai zai bani lada saboda na bari wannan ba za ka samu lada ba saboda ka riga ka yi niyya ka ci burin abin ya yi kawai wani abu ne zai hana ka anan kai bukatar da ake katuba amma kana nan mai laifi duk da baka yi ba sai ka katuba ka ce ubangiji abin da nayi ka yafe mu amma ba ka zauna ka ce ai tunda ban yi ba an ce man habba bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutiba lahu hasana kace ai anan yanzu ni ina da lada ma ba maganar lada a nan shi yasa za mu ga a hadisin mutanen nan guda uku wanda suka shiga cikin kogo kogo ya rufe da su suka nemi kowane ɗaya su yi tawassuli da mafi girma ko mafi kyan mafi soyuwar aiki da ya yi zuwa ga ubangijinsa ɗaya daga cikin kaga ya yi tawassuli da mutum ɗan babbansa da ya yi ta neman ta da lalata ba ta ba shi haɗin kai ba har sai da wata rana matsala ta da sassan gwamnati saboda ka ta nufi gurinsa tana neman ya taimaka mata ya ce to ai kin san ga bukatar ta kuma ba ki bani haɗin kai ba in kin yarda kin bani haɗin kai shikenan ba ki abin da kike so mutuwa ta sa ta yarda har sai da ya samu damar ya abin da yake so sai ya bari ya ce inni akhafu Allah rabbul alamin kaga a ciki cewa inni akhafu Allah rabbul saboda yana da tamakkuni a lokacin ko me zai yi ya samu haɗin kai duk da dai tilas ne amma dai ya samu damar da zai abin da yake so amma sai ya ce ya bari rabbul alamin amma mutumin da karfin sa aka fi to wannan babu magana cewa ya bari liwajhi llahi kamar hadisin Abu Bakr da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taqal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi an-nar قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه مزال yace idan musulmi guda biyu suka fadi da makaman su da takubban to wanda yake kisa da wanda aka shaidu za su tafuta sabai suka ce ya rasul Allah mun dai ga da wanda zai wanda yake kisa shi dalilin zai tafuta gashi nan karare yake amma wanda aka shi shi mai ruwan sa annabi yace innahu kana harisan ya kasance yana mai matukar kwadayin shi ya kashe abokin fadansa sai abokin fadansa ya fi karfin sa ya kashe shi kaga ana akwai himma akwai azima akwai irada ya riga ya ci buri ya yi buru kawai dai an fi karfin sa ne to kaga sai annabi ya musu hukunci daya da wanda yayi da wanda yayi niyya bai samu yayi ba
dan
haka nan hadisin Abu Kafshat al-Anbari shi bayana nuna mana haka to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa innamad dunya li arba'ati nafar duniya ta mutane hudu ce rajulun atahu Allahu malan atahu Allahu ilman wa malan fa kana yunfiqu malahu wa kana ya'lamu lillahi fihi haqqan wa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahima fa hadha bi a'la al manazil wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan سيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء ورجل لم يؤته الله علما أعطاه الله مالا ولم يؤته علما فكان يتخبط في ماله ولا يعرف حقه ولا يعرف فيه حقه ولا يسل به رحمه، فهذا بأبدأ المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. النبي يتي متى لهدني أدوديا باب نبيا كسوه دين كسونا فرقوه من جدي يا باب يا باشي وتدوك يا باشي إلمي يا باشي دوك يا باشي إلمي وتوانا ذي قادة مسألة قرآن الله سونا حتى يا سان حقي من جدي ليكي كانسا أشكين دوك يرسا yana ciyar da dukiyarsa fi sabilillah, yana sadar da zumuncin sa, ya san hakkin Allah da yake kansa. Annabi yace fa hadha bi a'la al-manazil, wannan yana bisa yana cikin mafi kororuwar masauki a ranar gobe kiyama. Sai mutum na biyu wanda Allah ya bashi ilimi, wato ya san Allah amma kuma Allah bai bashi dukiya ba, sai yake fata yake cewa ina ma in samu dukiya irin ta wancan mutum, ni ma in yi irin yadda yake yi. Annabi yace to wannan ya samu ladan niyyar sa, haka su a lada ɗaya suke, fahuma fil ajri sawa, ya daidaita da wancan, wato ya daidaita da shi fi aslil amal. Anan akwai ƙarin bayani, kanka ɗauka da wanda ya ciyar da wanda ya niyya, kuma duk ladan ɗaya ne. Na'am, ladan ɗaya ne a asalin aiki, amma kun san akwai rinkawa da Ubangiji yake yi. Ana ninninka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wallahu yuwaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Haka in kayi aiki daya za a baka hasana, hasana da za a linka ta zuwa 10, wani lokaci a linka ta zuwa 700 ma, ko a linka ta zuwa barkatai. Saboda haka Ubangiji yana ba da lada, sannan ya linka shi zuwa 10, sannan zuwa 700, sannan zuwa adadi ma barkatai. To wanda ya yi aikin lada da wanda ya yi niyyar aikatawa bai samu dama ba, suna da asalin ladan, suna daidaito asalin ladan. Amma wancan tunda ya riga ya zo da aikin hasana din, to Ubangiji ko zai rubanya masa ita? Da haka ba a wajen rubanyawa ne suke daidaita ba. An fahimta?
Na'am.
Dan dole wanda ya aikata da wanda bai aikata ba za su zama ɗaya ba ta kowace fuska, amma za su zama ɗaya fi aslil ajri, asalin ladan da aka ajiye ma wannan aikin zai samu.
Na'am.
Ya kamata a gane wannan.
Na'am.
Sannan a wuzur ai ba a nan kashi ko wala nan kawai. Sannan na uku shine mutumin da Allah bai bashi ilimi ba, bai bashi ilimi ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba, wato gashi da dukiya amma ba ilimi. To kai da kaji ka san za a yi barna, za a yi rajamza. Inna al-insana la yatgha ra'ahu as-sama. Haka Allah ya bashi madarar dukiya amma kuma gashi nan kasuwar gumin jahili. To kaga wanda zai tafa gambiya cikin dukiyarsa yana tamasha da dukiyarsa, bai san haƙƙin Allah ba, bai san yadda zai tsara zuciya, bai san yadda zai tafiyar da ita ba. To wannan a ranar gobe kiyama yana mafi munin masauki ranar gobe kiyama. Sai mutum na hudu wanda shi kuma Allah bai bashi dukiya bai bashi ilimin ba, da ya batan makaranta ba nan ba nan. To sai kuma ya ga wancan mai ragabzar da dukiyarsa, sai yake fatan ina ma shi ma Allah ya bashi dukiya irin ta wancan, shi ma ya taya shi ragabza. To Allah ne yake fahu ba fi wuziri sawa, abinda aka ba ma wancan na laifi shi ma wannan jahilin kuma wanda yake bakin abin nan matsiyaci, dan ba ka ce matalauci ba, anan matsiyaci. To duk za su haɗu a laifi. To kaga anan akwai azima, kaga ba a ce tunda bai samu ba bai yi ba ba za a bashi, ba za a rubuta masa komai ba, a'a za a rubuta masa saboda yana da wato ya ci buri kawai dai babu ne irin masu cizon ya zaɗe da kai. Allah ya rage wa aya da din ka sa ko Allah ya rage wa kai, ina ma ka duba wannan Allah da Allah ya bashi, amma ku ga yana haba haba, ina ma ni ne kai in yi kaza in yi kaza. Eh, wani ba ta ke sai ramuwa abubuwan shekarun da suka wuce bai yi ba, to duk sai ya rama su. To kaga wannan bai yi din ba, amma kuma mala'iku suna nan suna rubuta masa, suna rubuta masa laifi. To wasu malamai sun ce shine wa akhirat din da Ubangiji yake nufi, shine wa akhirat din, abinda baka yi ba amma ka kudura aliyar zaka yi, wani abu ya zo shiga tsakaninka da aikata abin.
na'am.
Sannan Ubangiji madaukakin sarki ya dawo ya kirawo dan Adam da sunansa na dan Adam, sunansa na mutum.
Na'am.
Domin ya nuna irin wato ni'imarsa da yayi masa da falal da yayi masa. Amma kuma duk da haka dan Adam ya bijire, ya kangare, ya yake wa Allah taurin kai, yake wa Allah rashin kunya. Ya ayyuhal insanu, ya kai wannan mutum, ma gharraka bi rabbikal karim, menene ya rube ka dangane da Ubangijin nan naka mai karamci? To me ya rube ka? Malamai da dama suka ce wallahi jahiluhu, jahilcinsa ne ya rube shi. Innahu kana zaluman jahula, kamar da Allah ya ce dan Adam mai yawan cutar kansa ne, mai yawan zaluntar kansa ne, ko mai yawan jahilci? Ma gharraka bi rabbikal karim, wato wani abu ne ya rube ka ya kai dan Adam? Maimakon ka bi Ubangijinka wanda ya karrama ka, ya darashta ka, ya yi ka mutum, bai yi ka dabba. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila. Ubangiji ya karrama ka kai dan Adam, ya dauke ka akan abin hawa a doran kasa ko a cikin teku har ma a cikin samaniya. Ubangiji ya dauke ka, sannan ya azurta ka abubuwa dadada wanda zaka cika more, sannan ya fifita ka akan halittu da dama. Wannan karamci da ya maka ya kamata kai kuma ka ji kunyarsa, kada wannan karamci ya rube ka. To amma sai ya zama da duk da ya karrama kai kuma kana masa butulci, kai kuma kana saba masa, kana kaucewa umarninsa, kana bin umarnin maƙiyinka shine shaidan. Kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur. Ya ku mutane, lalle ku sani alkawarin Allah fa gaskiya ne, kada wannan rayuwar ta duniya ta rube ku, kada mai rudarwa ya rube ku shine shaitan. Amma duk da haka dan Adam sai ya rufu da shaitan, ya ga ni'imar Ubangiji da ya yi masa, wanda ni'imar nan da ya yi masa akwai rufin asiri. Kai ta yin abubuwa a nan Ubangiji ya kyale mutum, bai fallasa shi ba, bai tozarta shi ba. Wannan rufin asirin shi kansa yana rudar dan Adam, ya dauka ai abin da yake yi daidai ne, ko kuma abin da yake ba da hatsari. Tunda da yana da hatsari da wani abu ya same shi, ya mace cewa akwai talalata Ubangiji, to shi kansa wannan sitirar da Ubangiji yake wa mutum a nan duniya, sautari tana rudan mutane. Shi ya sa Fudayl ibn Iyad aka ce da shi, inda a ranar gobe kiyama Ubangijinka zai tuntsiye kai tambaye ka, ma gharraka bi rabbikal karim, menene ya rude ka dangane da Ubangijinka mai karamci, wace ansa zaka bashi? Yace la quntu suturukal murkhat, yace sitirarka da kalin libe ni da ita, ita ce ta rube ni. Da haka dan Adam yana rukuwa saboda rufin asiri da Ubangiji yake masa, yana rufa masa asiri. Ubangiji ya san duk abin da mutum yake tafkawa, babu wani abu da yake koyuwa ga Ubangiji, ya sanya masu rubutu suna rubutawa. Amma duk da sai Ubangiji ya sitirta dan Adam ya kare shi, wannan sitirar da yake masa ita ke sa shi rubi. Wannan aya tana nuna mana cewa bai kamata dan Adam kullum ya rika rubuwa da cewa ai Ubangiji mai afuwa, ai Ubangiji mai gafara, ai Ubangiji rahmasa ta yalwaci dukkan komai. Ya rika karantar da zuciyarsa irin waɗannan kalmomi masu daɗi masu sanyi, amma baya tunatowa cewa Ubangijinsa mai tsananin hukuma, baya tunatowa cewa Ubangijinsa mai tsananin kamu ne, baya tunanowa da cewa Ubangijinsa ya halaka wasu al'ummomi da suka gabata, duk da kuwa a ƙurinsa, duk da rahamarsa ya yi wannan, baya tuna wannan. Sai rika tuna janibin raja'i kawai, amma baya tuna janibin wato al-khawf. To wannan shi karan kansa yana rudar dan Adam, da zai hada abubuwan guda biyu, in ya tuna da rahamar Ubangiji, to ya tuna da cewa kuma ubangiji mai tsananin kamu ne.
Na'am.
Kamar yadda yake cewa qabil at-tawb ghafir adh-dhanb wa qabil at-tawb shadid al-iqab lil-qawl. Mai gafarta zunubi ne sannan mai karɓar tuba ne sannan mai tsananin uquba ne. Ubangiji sai ya hada sifofin guda biyu dan kada waccan sifa ta rube ka ko kuma wannan sifa ta tsoratar da kai ka fitar da tsammani. Ubangiji inna rabbaka la sari'u al-iqab wa innahu la ghafurur rahim. Lalle ubangijin kan mai saurin yin uba ne kuma lalle mai yawan gafara ne mai yawan jinkai. Haka ubangiji ya hada sifofin guda biyu domin kada wannan ta rube ka ka bazama kai ta laifuffuka, kada kuma waccan sifa ta sa ka fitar da kaunan ka sare daga cewa kai mu fa an riga an yi mana stamfi ba yadda zamu. Daga mutum ya ci gaba da laifi a ya riga halar da wannan sifa da wannan sifa su ne fuka-fukan da suke daukar dan adam su sa shi ya aiki da kwarai. Amma da zarar ne zaka fifike ɗaya daga cikin sifa zai kauce wa hanya. Abubakar al-Warraq yana cewa da ubangiji zai ce da ni ma gharraka bi rabbikal karim la kunt gharrani karamul karim. Menene ya rube ka dangane da ubangijin ka mai karamci? Ce sai in ce karamcin mai karamci ne ya rube ni. To karamcin da kake mun ne ya rube ni. To kaga anan akwai annanka mai sanda da ishara zuwa ga gurin abin da dan adam yake yi na saban Allah. Ubangiji sai ya zaɓi sifar karim ya yi amfani da ita a nan don nuni zuwa ga cewa ubangiji ya yi maka duk abin da ya kamata a yi maka na karamci, na girmamawa, na tattali, na ni'imomi gaba da baya. Bai kyale ka haka nan ba, da ya halice ka duk abin da dan adam yake bukata ya rayu. Kai da ka tashi sai ka sakan ka masa da akasin abin da ya maka. To shakka laifin ka ya zai yi muni kwarai da gaske kamar mutumin da ka kyautata masa ne kai masa abin da duk yake bukata ka tsaya masa musamman lokacin da yake cikin wani hali ka tallafa masa. Amma kuma sai ka same shi cikin waɗanda suke maka zagon ƙasa, yaya za su yi su ga cewa sun karya ka? Babu shakka idan ka tashi babu wanda za ka zarga irin wannan. Ce ni ba wancan ne ya fi damuna ba, kai yanzu yadda muke da kai ka tuna kaza da kaza da kaza da kaza da ne maka. Amma kuma kai ne za a zo da kai ne za a yi min kaza. Babu shakka wannan sai ya fi muni sama da wanda baka yi wa karamcin ba. To shi yasa Ubangiji ya hada ya zo da sifar karamci don ya nuna mugun laifin da ɗan adam yake yi duk da karamcin da Ubangiji yake masa. To Ubangiji madaukin sarki a nan sai ya shiga mana kawo sifofi waɗanda a cikinsu ɗan adam zai fahimci irin karamcin da Ubangiji ya masa. Ɗan kaɗan ne Ubangiji ya haska wa ɗan adam, amma karamcin da Allah ya wa ɗan adam yawa ne da shi. Amma wannan kaɗan ɗin da Ubangiji ya haska masa ko su kaɗai son isa su sa ɗan adam ya bi Allah, kada ya zama cikin tawagar masu saban Allah. Sai allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allazi khalaqaka, wanda ya halicce ka, Ubangiji wanda ya halicce ka da babu kai, babu ne kai yayi ka, kana dugon bani ka zama dugon jini, ka zama gudan jini, ka zama tsoka, ka zama kashi, ya rufe ka da tsoka, sannan ya yi ka mutum baka biya ko kwabo ba, babu abinda kai ka yi masa wanda za ka cancanci ya yi maka wannan. Amma ya yi maka irin wannan, sannan fasawwa ka ya daidaita halittarka, wato ya yi halittar ka daidai wa daida, bai yi halittar ka ba yadda za ta rika ba da dariya. Wato bai yi ka hannunka ɗaya ya fi ɗaya ba, ka duba sai dai ne ta hannayen ka bayyaka kafa ka dai ta mu dai tsawo ba kaddara dan adam yanzu ayi shi kafar sa daya sai dai da rabin daya ka ga mu yadda dan adam zai zama ka kaddara ubangiji da dai tashin ka fuskar ka a gaba a idanuwan ka a baya zaka mori idanuwan ka ba zaka mori su ba ka kaddara ubangiji da ya tashi yin idanuwan naka daya a fili sai kuma daya yi shi cikin rami daya yi shi cikin rami daya kuma yi shi kan abin nan ya dogo ne kaga nan ma za ka yi muni ko kuma ya yi daya a gaban goshi daya kuma yi shi a kiya ba za ka yi kyan gani ba ko ya yi maka falafalan kunnuwa kunnuwa ta kadawa kamar na zomo sai ya maka kunnuwa madaidaita ɗai ke wadaita haka nan ya maka zubin ƴan yatsu masu ban sha'awa kowace halitta ya aje ta daidai inda ya kamata ya aje ta kowace gaba aka aje ta daidai inda ya kamata ya aje ta wannan taswiya da ubangiji ya yi maka ba karanci ba ne fa'adalak sannan ya mikar da halittarka bai ka kana tafiya a can bara ba kamar dabba kamar da biri yake tafiya ko koyi kana rarrafi ko kana jin ciki duk bai yin haka ba yayi ka kana tafiya mu'tadilan qama a tsaye wannan ni'ima ce ubangiji ya yi taswirar halittar dan adam ya daidaita ta kamar yadda yake laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam fi ahsani cikin mafi kyau ba wai halitta mai kyau ba cikin mafi kyau mafi kyau halitta sannan yayi maka wani zubi wanda in duk duniya za ta haɗu za ta yi maka ido yayi ginin diren jikinka ya sanya masa wato ɓangarori daban-daban kowane ɓangare kamar wani inji ne wanda yake wani aiki na musamman da ubangiji ya ji akwai wanda aikinsa gudanar da jini shi wannan aikin aka halicce shi ya yi akwai wanda aikinsa narkar da abinci idan ka ci aikin da aka dora masa kenan akwai wanda aikinsa ya baka ji ko ɗanɗano ubangiji abin da ya sa masa kenan akwai wanda yake kula da jijiyoyin jikinka injiniya da yake ma'aikata ce da take ta musamman ta harkar jijiyoyi ce kawai ko ƙashi da yake jikinka ko ƙwarƙwar da yake yawo a cikin ƙashin duk waɗannan ɓangarori ubangiji ya yi su kuma suna aikin su yadda ya kamata baka san ya aka gina su ba ya aka tafiya ake tafiyar da su baka sani ba kuma kowane ɓangare na jikinka idan ka duba aikin da yake yi aiki ne da babu wani tsari da ɗan adam zai yi irin wannan aiki ka ɗau hannayenka guda biyu kawai ka duba ka ga yadda suke aiki ɗauki littafi ka ga yaya za su yi maka aiki wajen karanta ɗaukar littafi da karanta shi da zarar kai sha'awar karatu da littafi a gabanka hannunka ne zai bi za ka miƙa zai ɗauko littafin na yadda ya kamata zai ajiye maka shi inda kake sha'awa sannan ka sa yatsanka akan takardar da kake so ya buɗa maka ita yadda kake so ba tare da ya yaga maka ita ba in ka buƙaci rufewa ya rufe maka wannan ba aiki ne wanda kai ne ba bai zai ko ba kai ka tsara wa kanka kuma in ka rasa hada ba wanda zai maka hado ya maka wannan aiki to ka ɗauko wacce gaba ta jikin da ka kula irin aikin da take yi yadda kake sarrafa ta take maka da'a take jaruwa take biyuwa shi yasa da zarar ubangiji madaukakin sarki ya karbi wannan to haka fa zaka zauna ba yadda zaka yi duk wata wanda za a yi maka to ba kawai shirme kawai dai an dai dan rufa dan dan abin nan ne aka yi dan saka yawa aka yi amma kai ba ka san ba aka ke san ba kamar mutum ta cire ayi masa ta roba ko ta katako shi ma ya san ba yadda ake so ba ba za ta yi masa aikin da kafasa take masa ba shikenan ubangiji ya maka zubin da yayi wa dan adam ka duba yadda ubangiji ya ajiye wani chemical laboratory a cikin dan adam da za ka zuba abinci kala kala ka ci salad ka ci ayaba ka ci dan wake ka ci shinkafa ka ci wake ka ci duk abin da kake so kawai kai ta zubawa a wannan chemical laboratory da yake cikin ka shi kuma shi yake aikin ya markade ya fitar da abin da bai da amfani ya mai da sauran zama protein wanda dan adam wanda sauran cells na jikin mutum za su bukata wanda a jikin mutum billion cells ne billion cells ne don yadda suke cewa cells din da yake jikin mutum yafi yawan dan adam a doran kasa duka kuma kowane cells a jikin ka akwai aikin da aka dora masa wani aikin sa ya shafi gashin kanka wani aikin sa ya shafi idanun da kake gani wani aikin sa ya shafi kasusuwanka wani aikin ka ya shafi wani aikin sa ya shafi jijiyoyinka kowane cell akwai aikin da yake wannan abin da kai kawai jefawa kake cikin wannan labarin baka san a cikin abin da kake ci meye zai amfane ka meye zai ci ka ba a can wannan labarin aikin a rarraba sannan aka rarraba kowane cell kuma za a rika tura masa abin da shi kuma da shi ne zai ci gaba da gudanar da wannan bangaren da aka dora masa ka san kana yin wani a hadan duk bai san wannan ba in ma ya sani ya san wani abu ne da yafi karfin sa dan adam ubangiji da yayi maka wannan uwa uba yazo ya baka guzurin da ya bambanta ka da sauran dabbobi shine hankali wanda hankalin nan har yanzu baka da sirrin sa ba wanda zai gaya maka ga sirrin hankali ga yadda yake ta yaya yake samuwa ta yaya yake raguwa ta yaya ubangiji sai ya maka wannan guzuri koya da tunda in ka ɗauke su ka ɗaukan ɗan adam ka ɗaukan halitta ba ga komai da ɗan adam yake da shi ma yana da shi amma kuma shi bai da hankalin to ya ake kai na ka hankali kai da ta yaya ya samu haka wani abu ne da ubangiji ya yi maka dan ya bambance ka da sauran dabbobi saboda akwai wata amanar da aka ce za a dora maka kace ka ji ka gani sai to za a baka abin da zai taimaka maka wajen daukar amana lokacin da ubangiji ya baka hankali ya turo maka annabawa bukatar kai amfani da hankalin ka gane cewa abu kaza shi ya kamata kai abu kaza bai kamata ba shi yasa duk sanda dan adam bai yi aiki da hankalinsa ba wajen tantance abana da ubangiji ya dora masa alqur'ani yake nuna dabba ne har da dabba ne inu illa kal an'am bal hum adallu sabila saboda ita dabba da man can ba a baka hankalin ba irin wanda aka baka amma kai an baka ka tattara ka watsar da shi ka zaba abin da zai cuce ka kaga gara dabba baka tunda baka yi aiki da hankalinka ba wajen ka tantance muradin ubangiji da abin da yake so wajen ka to anan ka koma matsayinka na dabba to anan ubangiji yana gaya wa dan adam ga yadda ya yi shi wannan wani bangare ne na karamci yake haska masa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka kowace irin sura kowane irin kama da ya so sai ya dora ka kai idan ya ga dama ya yi ka dogo in ya ga dama ya yi ka gajere in ya ga dama ya yi ka fari in ya ga dama ya yi ka kala in ya ga dama ya yi ka baki in ya ga dama ya yi ka baki kirin in ya ga dama ya yi ka mai kwakwalwa mai zarangwana in ya ga dama kuma ya yi ka rigi fi ayi suratin ma sha'a rakaba in ya ga dama yi mace ya dama yi ta namiji ya ga dama ya sanya ka mai hakuri ya ga dama ya sanya ka mafadaci duk yadda ya ga dama haka yake yin ka, to da ya ga dama sai ka jaki,
na'am,
da ya ga dama sai ka biri,
na'am,
sai yi ka akuya, sai yi ka bera, to ba sai bai yi ka haka ba, sai yi ka mutum. Shi yasa da ya tashi sai ce ya ayyuhal insan, ya kira ka da insaniya, dan itikar ta wannan insaniyar ni ba ce, in ya ga dama sai kada ka kai wani guri, kada baka isa ka shigo cikin buba, kada biri ba ka shigo ba, ba ma sai yi ka mutum, inda duk ka shiga kai mutum ne, ko bakar ko bakin fata ne kai, ko baran fata ne kai, ko menene kai, ba inda za a ji a ce ba mutum ba ne kai. Dole haka za a zauna a tattauna da kai, don kai ma Ubangiji ya maka halittar ta mutane, dole a yadda a aminci a gamsu kai mutum din ne. Amma ka gaya min da Ubangiji ya yi ka ba mutum din ba, ina za ka je a yadda da kai? Sai dai a kai mutum gidan su kuma a tafi kallonsa. To kaga wannan wani bangare ne na ni'imar Ubangiji da yake haskawa dan adam. Hadisi ya tabbata daga Busr ibn Jihash al-Qurashi. Wata rana Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tofa yawo a tafin hannunsa, sai ya dangwalo yawon akan ainihin akan yatsansa, sai ya ce Ubangiji yana cewa, yabna Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi hatta idha sawaytuka wa adaltuka mashayta bayna burdayni wa lil ardi minka wa'id fajama'ta wa mana'ta hatta idha balagha fi at-taraqiya qulta atasaddaqu wa anna awam sadaqa. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, Allah madaukakin sarki yana cewa, ya kai dan adam, ta yaya za ka zagare ni, ta yaya za ka fi karfi nan, alhalin ni ne na halicce ka da wani abu kwatankwacin wannan, sannan na daidaita ka na miƙar da kai, sai kuma ka sa kaya kana alfahari, ka ci kwalliya kana takama, kana tafiya kana alfahari, kana buɗe kirji, walil ardi minka wa'id, kana taka ƙasa da ƙarfi, kai kai ka isa, sai jama'ata ka tara dukiya, wa mana'ata kai ruwa dukiyar, hatta idza balagat at-taraqiya, sai lokacin da rai ya zo karankarama, qulta, sai lokacin za ka ce aka saddaku, zan yi sadaka. Allah ya ce wa anna awanu sadaka, ina lokacin sadaka ya wuce kuma, abinda ka tara sai dai wasu kuma su yi sadaka. Sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, hadisin Abu Huraira, wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, inna imra'ati waladat ghulaman aswala, wato yana mita ya Rasulullah, matata ta haifi yaro baki, saboda shi fari ne matarsa fara ce, yaro kuma ɗan zai zama baki, ma'ana kamar yana tuhuma ko akwai wani baki ban da shi.
Na'am.
Sai Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da shi, halaka min ibil, kana da raguma ne? Yace na'am, ina da raguma. Annabi yace ma alwanuha, ya kalar raguma? Yace umrun, jajaye ne. Qala hal fiha min awraq, akwai mai ruwan toka-toka a cikin su? Yace na'am, akwai mai ruwan toka-toka. Ce fa anna ataha zalik, ta yaya shi ya zama ruwan toka-toka bayan da cikin ɗan uwansa ya gaji ne? Ba kawai ne yace asa an ya kuda na za'ahu irkun, ta yi wata jijiya ce can cikin kakanninsa ta fizgoshi, ta fizge shi, saboda haka shi ya zama mazala. Ce to wa hadha asa an ya kuda na za'ahu irkun, shi ma dan naka ta yi wata jijiya ce a can ta fizge shi, saboda haka aka bi salsala can cikin kakanninka, wata kila akwai bakin zaka ai ba kai kade bane ko sansarar ka ko ta magarka sai da zaka an haifi yaro a gida kaga bai kama da kowa ba duk bai kama da gida ba bai kama da baban sa bai kama da baban sa ba to wata kila can aka kara gaba akwai wasu wani kakan su da ya dade da mutuwa shi ya dauko to kaga fi ayi suratin ma sha'a rakkaba bi yadda ubangiji yaso sai ya dora ka akan surar da ya ga dama duk yadda yaso sai ya fito da kai cikin kamannin da zai fito da kai halitta dan adam ita ce halitta da kuma wace kyau duk kuwa munin dan adam koda yana da muni in kwatanta shi da sauran tsarikun sa na jinsin bil adama to in ka kwatanta shi ko da sauran halittu wanda ba mutum ba to sai ka cewa shi fi ahsani taqwa Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa inda muka fada daidai Allah ya ba mu lada aminu sai Allah ya dimana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam saba committee ayyuka na wannan masallaci yana buƙatar tallafin yan uwa bisa ayyukan da yake gabatarwa na kula da wannan masallaci saboda kana san in azumi yake kai kawo tsakanin mutane domin karɓo wannan tallafi suna nan yanzu suna yi gabatan za a taimaka ya kamata duk sati kawai a zo a karɓa duk sati kawai a zo a rika yawo kowa ya bayar wato su yan kwamitin ma har nauyi suke ji wai kar su dame ku wanda kuma ya za a ce an dame ka yadda ake so a maka gata duk wanda aka ce ya bayar wa ya ba wa Allah gata ake masa ubangiji shi kansa aka yi shelanta abu manzon lazi ya kuri billaha fardan hasan fa yuba'ida wa dawa fafan kafiya waye zai ba wa Allah bashi ubangiji yayi tashi biyan sai nindin ka masa wannan yace a wajen hudu ba a ranar juma'a liman yana cewa mu nemi gafarar ubangiji to yaya abin yake ya istighfari da mutum zai yi abinda ake nufi anan ba ana nufin a lokacin ba ana nufin ayyukan da kake yi ba daidai ba kar ka neman gafar ba ana nufin a lokacin kawai kace astaghfirullah shikenan a ana tunda liman yanzu ya fadakar da kai abinda Allah yake so da wanda baya so kai kuma tabbas akwai wani abinda Allah yake so ba kai ba kaga anan ka gaza akwai abinda Allah baya so kuma kai kaga anan kai laifi to ka nemi gafara ubangiji ya nemi maka ba ana nemin wai a lokacin ka ce astaghfirullah ka gama ba a ka tashi kana neman gafara ubangiji cikin rayuwarka ba sai ka fada a lokacin ba to suna dauka ce astaghfirullah inna huwal ghafur rahim shi kenan sai daga hannu ya addu'a wani ba gafara ba ba ka da ransa shi kawai an ce ya addu'a sai ga yana roƙon abubuwan da suka dame shi wannan yace menene hukuncin cin abincin Kirsimeti sannan kuma wai shin da gaske ne an saka wa malam takunkumin fitawa a gidajen rediyon da ke fadin jihar Kano sakamakon yin abin nan magana akan maulidi to ina ga wannan watakila ko baya saurara a bayan wannan ai akwai abubuwan da na gabatar a rediyon Kano akwai akan Fatima radiyallahu ta'ala anha akwai wanda ne akan Abdullahi dan Umar kuma a gidan rediyon Kano sai dai kawai ba ni da lokaci ne da ni zan yi ta kai kawo tsakanin da akwai fatawa kai tsaye wacce ake a rediyon Jigawa wannan duk sati ina zuwa yi eh amma maganar ko an sa takunkumi wai zai sa ba takunkumi ba wani takunkumi eh ba wasu na ba logo wanda suke ji ranar Lahadi ne amma ba wai takunkumi ba wani takunkumi ba wani wanda ya samu in ma kaga ba na yi na sawa kai na takunkumi eh magana cin abincin Kirsimeti ina ga wancan satin mun dan yi magana amma dai duk da abin yana matsowa kuma na san wasu ashe ya suke an ba su ci to gaskiya bai halatta ba bai halatta ba duk da an halatta cin yankan Kirista wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum ubangiji ya halatta mana mu ci yankan to amma ka kula anan wani yanka ne da aka yi dan wani abu na saban Allah wanda ko musulmi da aka halatta kaciyan kansa in yayi wani yanka ba dan Allah ba, in yayi yanka dan wata munasaba wacce ta saba wa Allah, ta saba wa Allah ce, to bai kamata ka taya shi murya dan cin abincin taya shi murya. Allah ko ta ya ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan. Ku taimaka wa junanku akan abin da yake birri ne, alkhairi ne, takawa ne, kakuyi taimakeki da juna akan abin da yake saban Allah. Saboda wannan mas'ala Ibn Taymiyyah yayin magana ta da fadi a cikin littafin sa Iqtida'us Sirat al-Mustaqim mukhalafat ashabi sahih. Saboda haka ba ne bane koda kuwa kuna kasawa da shi Kirista din, yawa sai ka nuna cewa addinance kai an hana ka kaci irin wannan, ka fahimtar da shi, kada ya fahimta kamar ka kana kula wani makarkashiya ce gare shi. Ba lalle bane ka karba ka ce za ka zubar, in aikowa ya kawo maka to ba lalle ka ce a bayar masa ba, amma haka kawai gayyace ka gidansa ya ce akwai abinci ko ya gayyace ka wurin taron su ko kar ka je, ka san abin da aka gaya masa. Amma dai wannan ya saba addinin ka, tunda kuma kowa yana yin nashi addinin ne, shi watakila addininsa, tunda addinin na kawo da gaske ba ne, ko mai aka ce zai yi na kama aka ce zo za ka tsaya ka, to amma kai naka da gaske ne, za ka bai kama ka tsaya shi ba. Wannan ita ce shi ne muwalati din da aka ce ka a yi, wasu na ɗaukar muwalati da aka ce kar ka yi wa arne muwalati, ya zo da amma ta tsaka zuwa yahuda wanda sara auliya ka kurke su wato majibinta, wani yana fahimtar kamar duk inda ka zanta kawai ka turbine fuska kai masa fuska shanu ka rika hararsa, wani yana ɗaukar wani shi ne muwalati. Saboda in ka yi haka ne to ba ka yi muwalati ba, in kuma ka yi masa murmushi ko ka masa dariya ko kun gaisa ko wata mu'amala ta hada ku to kana soyayya da arni, ba haka bane. In ba amma da ba karshen suratu kasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, karshen suratul mujadala ne dogon bayani akan ma mecece muhabbat da aka hada, wata soyayya ce aka hada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, mun yi wannan bayanin. Akwai soyayya ta dabi'a wanda ba hana ta ba, shi yasa Allah ya halatta musulmi ya aure kirista mace, kuma an san cewa aure ba zai girma sai akan soyayya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kaga ba a ce musulunci ce ka aure kirista amma ka kita, ka rika fata mata fuska, ka rika zungurinta, kana kaga ba zai yiwu ba a ce haka ake nufi. To amma ka ki abinda take yi na kiristancin, ka rika nuna mata kullun kai ba kana kyamar wannan addinin ba, shine abinda ake nufi. Baka kana iya zama da mutumin da yake ba musulmi ba kuma kuyi harka kasuwanci, wannan duk baya rushe muwalati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ma tawadiruhu marhumun inda yahudiyyin bi sha'in, ya je gurin da yahudi ya yi ciniki ya sai alkama ba ya da abinda zai biya shi ma duka, ya bar silken sa yace ga silkena nan jingina, bai yahudi ne ya bar duniya silken sa yana gurin da yahudi daga baka da to kaga ashe ma aiki shi kansa yana mu'amala da wanda ba musulmi. Karewar kinkiyayya ta addini ita ce yayin da take tsakanin musulmi da yahudi, la tajidan la ashadda an-nasi adawa kulli zina amru yahudi wal ladina ashraku, kuma karewar kiyayya amma a tsarin sai mu'amala sai da sayarwa da washe abinda kawai ake nufi kada a samu wato ka hada kai da su a yi wa addinin da zaban kasa, kada ka ba su wata dama ko karka ba su wani likin na musulmi da su cutar da musulmi, wannan shine yafi komai hadari. Yin haka yana bayu zai iya bayuwa zuwa garin da duk wanda zai taimaka wanda ba musulmi ba dan a karya musulmi ko a ci mutuncin musulunci ko a wulakanta musulunci, to wannan zai fitar da shi daga musulunci, zai fitar da shi daga musulunci, wannan shine abin da aka hana. Amma dan bayar da lafiya ka je ka dubo shi, wannan yana da kyau. Annabi ya je ya dubo wani yaro bai hudu a dalilin haka ba har yaron ya musulunci.
Allah,
ashe kaga in kana da wani makoci wanda ba musulmi ba amma kuna zaman lafiya, baka ga alamar yana yin abin da zai cutar da ku ba, to abin da yake ku zauna ku yi zaman mutunci da shi. La ilaha illallah wa annal ladzina lam yufatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusitu ilayhi. Amma wanda aka san cewa makiyi ne kuma kullun yana ta kullun yadda zai ga, to bai kamata a ce ana ganin ku tare ba. Sannan musulunci bai hana idan ya maka sallama baka ansa masa, inda zai ce maka assalamu alaikum to kamata kai baka ansa masa kamar yadda ya maka. Ta ba wannan mun yi wannan bayani duk da dai ana mantawa, waɗanda aka hana ka ansa musu da irin abin da su ne wanda za su yi maka mummunar magana, kamar wanda suke zuwa wurin Annabi suke assalamu alaikum ay al-mautu alayk wannan shi aka ce kace wa alaykum sannan kuma aka hana kai ka fara to ba kai da zaka fara ce masa assalamu ba in kuma ba shi bai fara ba to kai ka ce masa good morning kenan amma ba assalam ba amma in shi ya fara kina abin da Annabi yake nufi la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam la tabda'u amma da su ne za su fara to anan kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud da sauran salaf magana tana da a cikin littafin ahkamu ahli dhimma na Ibn Qayyim kuma shi suke cewa to anan haƙƙin sa ne kai ma ka ansa masa sallama yadda yake maka wa idza fujitu bi tahiyyati fa hayyu biha fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha kuma wacce ta fita shi ko kuma ku mayar masa daidai yadda yake to kaga baya cikin birri baya cikin adalci shi ya maka addu'a mai kyau sai kuma ka ce Allah ya halaka ka anan ba kai masa birri da Allah ya ce anta barruhum wa tuqsitu ilayhim shi yasa da yawa daga cikin malaman salaf kamar da Ibn Qayyim ya kawo a cikin wannan littafi cewa kana iya ansa musu kai ne ba za ka fara ka sallama ba sannan akwai hadisin da yake magana cewa a hadisin la tabda'u al-yahuda bis-salam fa idza laqaytumuhum fi at-tariq fa-tarruhum ila adyaqiha shi ma wasu mutane da dama suna muna na masa halitta musamman matasa ɗan bana bakwai ɗan gaba dai da yara ya bude silsilar sayyaya ya ga an ce idan kun hadu da yahudu ko nasara ku takura musu zuwa mafi kuncin hanya to shikenan abinda zai fahimta shine duk inda ka ganshi ka bangashe shi amma aikata ka ganshi ya zo kai banga banga ka bige shi saboda an ce faqarruhum li adyaqiha kana kamar kai sunna ba wannan ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora da yahudu wajen kala uku kabila uku a cikin garin Madina ya zauna da yahudu bani qaynuqa ya zauna da yahudu bani nadir sannan ya zauna da yahudu bani quraiza amma babu wani labari da aka saba kura kwaya dai cewa wata rana wani musulmi ya zo da yahudu zai wuce ya bangaje shi a nan abin da ake nufi idan da za ku zo wata kukakkiyar hanya kai da shi to kada ka ba shi girma kai ka ce baraka rakube jikin gini shi ya wuce yana jin cewa shi yana da izza a ka taho ya taho ka tsaya ya tsaya ku turko turko har ya kauce kai shi da ake nufi shi ne faqarruhum li adyaqiha shi ya kauce amma kada ka daga kakkauce masa kana wanda ga masa hannu saboda ko kana jin ya fi ka izza ko wani wannan shine abin da ake nufi lokacin da hanya za ta zo muku matsattsiya daya sai ya kauce wa daya to ka bashi shi ya kauce saboda kai kake da izza wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wa la yaj'al Allahu likafirin 'ala al-mu'minina sabila wannan shine ma'anar da ake nufi to amma galibi wani lokaci musamman matasa suka muna nama wasu nusus mummunar fahimta saboda haka sai su yi shafaq kaga sun fuzga sun yi wani guri sun su kwana sun yi wani gurin da ba nan ne nasu yake nufi ba ya kama walati abin da kike kaki wannan addinin da yake yi ka nuna tsanarka ga abin da yake yi da shirka kada ka nuna taimakon ka ko soyayya ta ga wannan kamar irin ranar da yake bikin da kasancewa a tattare ki da shirka da kafirci ko kada ka rika nuna masa kai ba kana taya shi farin ciki da wannan bikin ballanta na har ya gayyace ka cin abinci ka je ka ci wannan bai halatta ba a shi yaran ka ba za ka masar biya ba dole dai sai ku ci a gidan ba maganar karba in ka karba ai ka abin nan ba daidai ba ne wannan ba komai ta ci bilis wannan ya ce yana son karin bayani akan wannan hadisi da yake cewa sai yaqulu fi akhir az-zamani nisa'un kasiyatun ariyatun in anuhunna fa innahunna mal'unatun wa wallahi la yajidna riha al-janna to wannan hadisin akwai magana akan ingancin sa akwai hadisin da ya tabbata sai fani min ahli an-nar lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asminati al-baqt la yadkhulul janna wa la yajiduna rihaha wannan ya inganta matan da suke tafiya ga su da sutura amma tsara shi suna rangaji suna kada kai kansu yayi dogo kai kace wato ko zara kuma to wannan su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, amma ba maganar kutsi ne musu ba, dan yana yana maganar cewa to shikenan saboda wannan hadisin duk inda aka mace ta yi mun sutura ce ke ku Allah ya tsine miki ba haka bane. Inde musulma ce to ba ta zaka Allah ya tsine mata ba, za ta tsine mata ba za ta cigaba da zama a haka, kai zaka so ta shiryu ta daina saboda ka addu'a zaka yi mata Allah ya shirye ta kai mata nasiha kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mutumin da ya fada wa sahabin da ake kawo shi ya sha giya, sahabbai su dan da kwashe shi su rarrakwashe shi doki shi kuma sai ya sake dawo da shi ya kuma yi har wani ya fusata yake cewa akhzaka Allah, kai dai Allah ya tabar da kai. Annabi yace la ta la tu'inu shaytan alai, kada ku taimaka wa shaytan akan sa. Malamai suka ce saboda shaytan abin da yake bukata da wannan shine ya ga ya tabi, kai kuma gashi yanzu kana addu'a Allah ya tabar da shi, kaga bukatar shaytan ce kake so ka tabbata, ka ka taimaki shaytan, to haka nan la'adda din ka taimaka wa shaytan. Ko arniya ce ai so za ka yi ta musulunta, arniya wa yana maganar imanin ta da aqidar ta kana maganar sutrar ta. Wannan yana cewa fadar Allah da yake ta wala qattar ramna bani adam, kamar yana nuna dukkan adam musulmi da kafiri sun samu wannan karamci. Amma ga shi a wata ayar Allah yana cewa ulaika game da kafirai ulaika kal an'am bal hum adal, shin wannan ayar ta tsabe kafirai ne ko kuwa waccan ayar wala qad karramna bani adam, haka duk dan adam yana ciki da musulmi da kafiri kamar yadda muka yi bayani. Ubangiji ya masa karamci din, ai yanzu muka ga magana irin karamcin da ya masa, ba wai ana nufin kowane dan adam musulmi bane, a ana nufin kowane dan adam Ubangiji ya karrama shi ta irin halittar da ya bashi guzulin hankali, ya bashi ni'imomi daban-daban. To amma ko wannan karamcin bai hana dan adam ya rutsu ba wani lokaci, shi yasa ce ma zan rakka rabbikal karim, don haka in ya kula wannan karamcin ya amfani shi ya yi aiki da hankalinsa shikenan sai ya fita daga sha'anin ya fita daga sai sawun dabbobi, don kuma bai yi ba yana nan a sawun dabbobi, amma shi kansa sawun dabbobi baya kore cewa Ubangiji ya masa karamci, yana nan Allah ya yi masa karamci, duk wadannan abin da muka faɗa kafiri bai samu su, yana samun su. Shin wannan hadisin ya inganta cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya ganni a fili ranar gobe kiyama to ya karanta waɗannan surori? A ai yadda abin yake, man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyama, shine wata kila wani ya karanta shi a gurgurce sai ya ce wanda yake son ya ga Manzon Allah, a wanda yake so ya ga ranar al-qiyama kamar da dan ra'ayin ai mun karanta hadisi al-qiyama yake magana ba wai garin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka karanta wannan to ina batun aina ba ai bayanin sihobin Allah Allah dan magana sihobin al-qiyama kai menene hukuncin ilimin rabbi wato bugun kasa a addinin musulunci? Duk wani ilimin da za a ce dan adam zai san gaibi aka kawai ya buga kasa ko ta hanyar taurari ko ta hanyar shaidanu ya san gaibi to wannan haramun, mutumin da ya yi da wannan to ya kafirta, ya kafirta domin ya yi iktibasun wani abu na sihiri, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ittabasa ilman min ilman nujum faqad ittabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada, duk wanda zai bincini wani abu na ilimin taurari, ilimin taurari yana nufin tanjin ba ilimin falak ba, ba ilimin hay'a ba, ba ilimin da ake buƙatar ba ake maganar lissafin kwanaki ko wata ba, a'a abinda ake maganar sanin gaibi wani abin da mutum baya nan ya baka labarinsa, an yi saka ka zo gun sai ya ce maka ai wannan ne barawa, to ko dai makareci ne ko da shi aka yi saka, ko kuma wani abin da bai faru ba ya ce maka zai faru, ba ka rika gaya maka cewa tafiyar nan da za ka yi akwai sa'a, karka ji komai akwai sa'a, haka rika gaya maka kamar ya yana nuna ya sani, to wannan iblis ne, shaitan ne, babu wanda ya san abin da zai faru gobe, ba ta diri nafsun ma za ta fi sibo gadan, babu wata rai da ta san me za ta tsoro ta gobe. Wannan yana cikin mafatihul khaf, mafatihul ghaib al khams, da annabi yace babu wanda ya san sai Allah. To kaga gobe ba kenan, bare mutun yayi maka lissafin abinda zaka samu shekara daya ko bayan shekara daya. Wannan babu shakka qariyat al qur'ani, wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Na sama da kasa babu wanda ya san gani. Ubangiji yana cewa ba kana Allahu bi yutli'akum ala al-ghayb walakin Allah yatabi min rusulihi man yasha. Ba Allah ba zai duka tsinka da ku gaibi ba, sai dai ya zabi man cikin manzanninsa ya sanar da su abinda ya ga dama alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibi ahada illa man tazaba bi rasul. To zai ya sanar da manzansa abinda ya ga dama, kamar yadda ya sanar da shi ashraqus sa'a, alamomin tashin kiyama, wanda shi kuma ya sanar da kai. Amma ba haka ba zai yi jiba tun da ka san alamomin alkiyama kaza da kaza da kaza za su faru, ka ce na san gaibi, tunda na san abin da zai faru, ai riga an fito da shi kuma. Akwai alghaibul mutlaq, akwai alghaibul muqayyad. Alghaibul mutlaq wannan ba wanda ya san shi sai Allah, cikakken gaibi. Gaibi muqayyadi shine gaibin da yake gaibi a gurin wani ba a gurin wani ba. Yanzu duk abin da na sani a karatu wanda kai baka sani ba, kai wannan abin gaibi ne a gurinka. Tunda baka san shi ba. Amma ni na san shi. Kaga ban cewa ana san gaibi tunda na san abin da kai baka sani. Alamomin alkiyama da annabi ya faɗa, lokacin gaibi ne Ubangiji ya tsinkayar da shi a kansu, shi kuma ya tsinkayar da al'ummarsa. Kaga ya fita daga al-ghaibul mutlaq wanda a kansa ne ake ja'inja. Cikakken gaibi wanda annabi ya kore wa kansa. Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ya kore wa kansa wannan. Qul la amliku lakum naf'an wala darra, qul la amliku li nafsi نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وجد يا قوري ويا تشي كتشي بنسان غيبي با يا ناسان غيبي تو دو اندا زان شيغا تو بزان تو با اما النبي يا بو توسي يا كي كوما واسو ابوا سون فام دا يا سان غيبي هكا بزا تو. نعم صلى الله عليه وسلم. Saboda haka wannan bugun kasa, bugun yashi ko zane-zane a kasa, ko dai dambara ko ƴan dambara, wasu ma ƙarya suke ba su iya yawa, su suka fi yawa masu zane-zanen. Wasu kuma can sun je sun danka karanta sun san wani abin da, wani kuma kawai wasa da hankali ne ko wannan ne. To dukkanin su dai masu laifi ne, wanda ya da'awar ilimin gaibi ya kafinta, wanda ya yarda da wanda yake da'awar ilimin gaibi ya gaskata shi ma ya kafinta. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا من ذو صلى الله عليه وسلم يقال هذا بيزو قربوك قول النوبة يا جدا أبن دي جاء مصر يا كافر تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كافر تشوى أبن دي سوف رمزان الله سورة هذا أنا آيو اللي مقرر كانت وكان شيء بيدي لسو بكينا الله مقرر كنسر كي يموك يوام دي شوى أشهد من دي 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 أشهد